deuxième partie de RM Show, la partie la plus importante. Je vous dis good night, God bless, peace Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Juma'a 12 ga watan Yunin shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji a Najeriya. ‘Yan kasuwa a jihar Kano sun yi kira ga gwamnatin tarayya ta kawo musu ɗauki don farfaɗo da jarinsu. Kamar kullum, yau ma muna tafi da rahoto na musamman. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni a taƙaice. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kotun kundin tsarin mulkin kasar Burundi ta yanke hukunci a nada zababben shugaba Evariste Ndayishimiye a matsayin shugaban kasar biyo bayan rasuwar Pierre Nkurunziza. Hukuncin da kotun ta fitar yau Juma'a da sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka ya samu na cewar dole ne a rantsar da zababben shugaban kasar nan da nan. Nkurunziza ya rasu ne a ranar Talata, yana da shekaru 55 a duniya, a wani asibitin kasar Burundi inda aka shimfiɗe shi kwanaki biyu kafin ya rasu. Gwamnati ta ce bugun zuciya ne ya sanadiyar mutuwarsa. A watan da ya gabata ne aka je da uwar gidan Pierre Nkurunziza a birnin Nairobi domin mata jinyar COVID-19, lamarin da ya sa ake yaɗa jita-jita cewa shi ma Nkurunziza ɗin ya mutu ne da wannan cutar ta coronavirus. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na ƙaruwa a cikin gaggawa a nahiyar Afirka. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta faɗa a jiya alamun cewa ya ɗauki tsawon kwanaki 98 kafin mutum 100,000 su kamu da cutar a nahiyar Afirka, amma yanzu cikin kwanaki 19 kacal cutar ta kai 200,000. Afirka ta Kudu da take kan gaba a yawan masu ɗauki da cutar coronavirus a nahiyar tana samun yawan mace-mace cikin gaggawa. Da yammacin jiya Alhamis, ma'aikatar kiwon lafiyar Afirka ta Kudu ta ce an samu ƙarin mutum 74 da suka mutu, kana an samu sabbin mutane 3,357 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce Afirka ta Kudu ne cutar tafi kamari, inda take da kashi 25 cikin 100 na adadin kamuwa da cutar a nahiyar. Tun da aka tabbatar da mutum sama da 58,000 suna ɗauke da COVID-19, kana wasu 1,200 suka mutu da cutar a Afirka ta Kudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin faɗawa cikin aikin ƙwadago sakamakon matsalar tattalin arziki da cutar COVID-19 ta haifar. Hukumomin guda biyu suna ƙaddamar da rahoto mai take COVID-19 da ƙwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da ƙwadagon yara a duniya. Marubuta wannan rahoto sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya akan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru. Saboda shekaru 20, ƙungiyar ƙwadago ta duniya ta ce an rage bautar da yara miliyan 94. Sabbin alƙalluma sun kai yara da ake bautar da su zuwa miliyan 152 a faɗin duniya. Rabin wannan adadin na cikin aiki mai haɗari ga lafiyarsu. Waɗannan ayyukan suna da haɗarin gaske ga lafiyar jikinsu da kuma kwakwalwansu. Sun haɗa da aikin sashen noma da haƙar ma'adinai da gine-gine da ayyukan kamfanoni da kuma ayyukan gida. Rahoton ya kuma yi kashedi cewa akwai yiwuwar tilastawa ƙananan yara ƙwadago mafi muni yayin da COVID-19 ke ƙara yin illa ga tattalin arziki da kuma iyalai da ba su da mataimaka. Wani babban jami'in bincike kuma shugaban mawallafa rahoton a bangaren kungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa Lorenzo Guarcillo ya faɗa muryar Amurka cewa shaidu na ƙara yin yawa na ƙara samun yara cikin bauta a lokacin da aka rufe makarantu ta dalilin wannan annobar. Yau Juma'a ƙasar India ta samu sabbin mutane da suka kamu da COVID-19 11,000 tsakanin sa'o'i 24. Karuwan sabbin mutane 10,956 da suka kamu da coronavirus ya kai ƙasar Asiya ta Kudu a matsayi na hudu mai yawan cutar, biyo bayan Amurka da Brazil da kuma Rasha. India tana da mutum 297,535 masu dauke da COVID-19 a cikin mutum 7.5 million da suka kamu da cutar a fadin duniya a cewar jami'ar John Hopkins. Amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu dauke da cutar da sama da mutum 2 million, kana Brazil tana biye da ita da sama da mutum 800,000, sannan Russia kuma na bayan su da sama da mutum 510,000. Wani kamfanin fasahar halitta a nan Amurka ya ce zai gudanar da gwaje-gwajen gama gari a karin farko, lamarin da ka iya kai ga samun allurar rigakafin coronavirus. Bayan zanga-zangar makonni a nan Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alkawarin gwamnatinsa za ta yi aiki ga dangada wurin bunƙasa tattalin arziki tsakanin jama'a marasa rinjaye, kane tunkari batun rashin daidaito a fannin kiwon lafiya. Fadar White House ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa wannan matakin yana cikin muhimman ayyuka guda hudu na samar da kariya da kuma samar da dama da mutunta tsirarun jama'a. Da yake jawabi a jiya Alhamis wurin wani taro akan jinsi da aikin 'yan sanda a wani coci a birnin Dallas da ke jihar Texas, shugaban ya ce zai sanya hannu akan umarnin shugaban ƙasa da zai sa 'yan sanda su yi amfani da ƙwarewa irin ta zamani. Ya ce dole ne mu yi aiki tare mu tunkari rashin adalci da zalunci koda ina aka aikata su, inji Trump. Ya ce amma ba za mu yi nasara ba kuma ba za mu samu haɗin kai ba muddin za mu kira miliyoyin 'yan asalin Amurka masu ƙyamar jinsi akan ƙarya. Trump ya kuma yi fatali da sukar da ake masa akan kalamansa na baya game da kira da ya yi ga 'yan sanda da su tsananta dokoki akan masu zanga-zanga.
Labaran duniya kenan, Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za a ji cewa yayin da a Najeriya ake bikin ranar demokradiyya, 'yan kasuwa a jihar Kano sun buƙaci tallafin gwamnatin tarayya domin farfado da hannayen jarinsu na kasuwanci saboda mawuyacin hali da suka shiga sanadiyar cutar coronavirus. A wuri ɗaya kuma, masana tattalin arziki na shawartar hukumomin Najeriya da su haɓaka harkokin kasuwar cikin gida. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kware da wannan rahoto.
Kimanin makonni 2 bayan shugaba Muhammadu Buhari ya soke dokar kulle a wasu manyan biranen kasar, gwamnonin Kano da Kaduna na ci gaba da aiki da waccan doka a wani mataki na ci gaba da yaki da cutar corona a jihohinsu. Kodayake gwamnonin sun sassauta dokar domin baiwa jama'a musamman 'yan kasuwa damar hada-hada a wasu ranaku da aka keɓe, amma 'yan kasuwa a Kano na neman ƙarin ranaku, kamar yadda shugaban 'yan kasuwar kantin kwari Alhaji Sharif Bagirwada ke faɗi.
Wannan ranaku da mai girma gwamna ya bamu Laraba, Juma'a, Lahadi, mun gode amma mun nemi ƙari a wurinsa. Saboda akwai abubuwa wanda yake da yawa kamar makamin la'irin ta banki, Laraba ba za ta ishe mu ba, Juma'a kuma babban rana ce a wurinmu, waɗansu ba sa fitowa don gudanar da addini. Saboda haka muke neman ƙari kuma muna sa rai insha Allahu girma gwamnan jihar Kano zai kara mana.
Bayan ƙarancin ranakun hada-hada, karyar jari saboda illar corona shine babban al'amarin da ke ciwo 'yan kasuwar to a ƙwarya. A da haka ne ma suka nemi agajin shugaba Muhammadu Buhari ta wannan fuska.
Mu mutanen Arewa, musamman mutanen Kano, babban gudunmuwar da muke bukata a gurinsa da soyayyar da muke mai girma shugaban ƙasa da irin gudunmuwar da muka bashi a lokuta daban-daban, bai wuce na izo duban 'yan kasuwa ya fito musu da wani tsari da zai taimaki al'umma ba. In yi mana haka ya share mana hawaye. Dalili, kowa ya san bodojinmu da ake mu'amala arife saboda dalili na tsaro. Amma shi ba a wannan gabar ina da dan bayani, muna roƙon mai girman shugaban ƙasa maimakon arfe ta gaba daya a fito da tsari inda sauran ƙasashe suke yi, a sa injina mutum ya shigo inji itace mai a ciki a ɗauki kuɗi a biya. Wannan zai taimaki arewacin Najeriya, wannan zai taimaki kasuwancin wannan jiha tamu ta Kano. Domin ka taimaki jihar Kano a kasuwance, ka taimaki arewacin Najeriya gaba ɗaya. Kudu suna da irin nasu kuma suna gabatar da ayyuka. Wannan kenan. Na biyu, dalilin wannan rufe guri da aka yi, rufe gado da aka yi, mutane sun cika jarinsu, abin tausayi ne.
Alhaji Abba Bello kenan, manajan daraktan kasuwar kantin kwari a Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana tattalin arziki ke jan hankalin hukumomi a Najeriya su zage damtse wajen haɓaka lamuran kasuwannin cikin gida a matsayin matakin tada ko mada tattalin arziki. Dr. Lawan Habibu Yahaya ya yi tsokaci.
Yanayi ya zo wanda ya kamata Najeriya ta yi tunanin haɓaka kasuwar cikin gida ta yadda ya zamana idan abinci ya wadata bukatar kudi da shigo da abinci za ta ragu. Ya zamana cewa kusan kashi 30 zuwa 40 kudin Najeriya da ake kashewa wajen shigo da kayayyakin abinci. Idan harkar noma da gona aka tabbatar da gaske aka fadada su, sannan masana'antu mu aka samu musu madafa, domin masana'antu ba za su yi tasiri ba babu huta babu tsaro, sannan babu wata hanya ta yadda za a sama musu tallafi. Ko kasashen waje suna tallafa yanzu sai sun tallafa wa masana'antunsu sannan za su miƙe. Idan ka tallafa wa masana'antun nan, misali masana'antar da za ta yi taliya, ta yi makaroni, ta yi madara, ta yi magi, ta yi sauransu, abinci zai wadata, zai yi sauki, farashinsa ba zai hauhawa ba, mutane za su samu aikin yi, sannan kuma ƙasar za ta samu kuɗin shiga, domin ta nan ne za ka iya sa haraji.
Dr. Lawan Habibu Yahaya kenan, masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Kwari, yanzu kuma sai rahoton mu na musamman.
A ranar Juma'a 22 ga watan 5 na wannan shekara ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa hannu akan dokar musamman ta cin gashin kan majalisun jihohin kasar 36 hadda Abuja da bangaren shari'un fadin kasar. A karkashin wannan dokar, shugaban kasa ya ba wa ofishin akanta janar na kasa umarnin cirewa majalisun dokoki da bangaren shari'a kudaden su daga asusun gwamnati kai tsaye duk wata. Tsohon dan majalisa kuma babban wakilin shugaban kasa a harkar hulɗa da majalisar wakilai Umar El Yakub ya yi ƙarin haske akan dokar.
Sanin kowa ne yadda za a samu inganci wajen tabbatar da yanci na ita kanta majalisu da kuma na kotunanmu, shine idan suna samun cin gashin kansu kai tsaye na sha'anin kuɗi ba tare da sun samu sai gwamnati ta ba su ba, sai yadda gwamnati ta yi da su, tunda kamar yadda ake cewa wanda zai rike asusunka to ya rike yancinka. To wannan tabbatar da yanci ne na wannan bangarori na gwamnati.
Ganin cewa wannan doka ce da shugaban kasa ya bada a matsayinsa na shugaba, sai na tambaye masanin kundin tsarin mulkin kasa Barista Mai Nasara Kogo Ibrahim ko akwai wani tanadi da kundin tsarin mulkin kasa ya yi akan irin wannan dokar. Ga bayanin da ya bayar.
Demokradiyyar mu za mu lura da yanayin yadda take. Demokradiyya ce wadda take ta ginu akan hurumi guda uku, hurumin masu yin dokoki sashe hudu kenan na tsarin mulki, hurumin masu aiwatar da waɗannan dokoki idan an yi sashi na biyar kenan, sannan sai sashi na shida na tsarin mulki da ya magana hurumin waɗanda ke sasanta matsala in an samu tsakanin waɗannan guda biyu. To akan haka nan ne aka yi kirkiro waɗannan ta yanda yake wannan zai rika sa ido akan abin da wannan ke yi, wannan ya rika sa ido akan abin da wannan ke yi, domin idan aka bari mutum daya ya zama ne shine ke iya yin komai, shi zai yi doka, shi zai aiwatar, shi zai hukunta, to ba za a samu mulkin gaskiya da adalci ba. To a karkashin wannan ne kuma muka dauki tsari wanda ake kira tsarin shugaba mai cikakken iko, ma'ana tsari wanda ake yi irin na kasashen Amurka. Kasashen Amurka da sauran kasashe da suke dauka wannan tsari kamar su Canada da su India, duka waɗannan suna da al'ada wadda take idan ƴan majalisa suka ki yin dokoki, musamman dokokin da suke za su zama cutuwa ga ra'ayinsu, to sai aka bada dama ga shi shugaban kasa ya kokari ya amfani da wata alfarma ya kirkiro waɗansu dokoki ko kuma ka'idoji waɗanda suke suna da ƙarfin doka, duk da yake ba dokoki bane amma suna da ƙarfin doka. To shi ya sanya ake kiran shi shugaba mai cikakken iko. Sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya bashi wannan dama a matsayin shine babban jami'i, ko da yake akwai bangaren zartarwa da masu yin dokoki da masu shari'a, to amma shine shugaba daga cikin waɗannan uku, shine wanda zai rika tsaftace demokradiyya din. To saboda haka idan aka samu wasu dokoki waɗanda babu su wala Allah a tsarin mulki ko kuma a dokokin ƙasa ta Najeriya, to nauyi ne na hurumi a matsayin shi na mai cikakken iko nan ya amfani da wannan dama ya kirkiro da waɗannan abin da ake kira executive order.
Tunda wannan dokar ta bayar gwamnoni umarnin shigar da majalisun dokoki da bangaren shari'un jihohinsu cikin kasafin kuɗi tun na tashin farko, abinda ake cewa first line charge a turance, ya kungiyar gwamnonin jihohin kasar ke kallon wannan al'amari tambayar kenan da nayi wa Abdulrazak Bello Barkindo wanda yake shine mai magana da yawun kungiyar gwamnonin Najeriya.
Abinda gwamnoni suke faɗa shine cewa wannan doka ma kirkiro ta ma bai taso ba, dalilan kirkiro ta ma ba su taso ba, domin ai akwai jihohi kusan 10 a Najeriya da suka riga suka bawa sashen shari'a da kuma majalisun su daman cin gashin kansu. Sannan kuma abin da yasa gwamnoni suke ganin wannan abun bai taso ba shine cewa ai tunda yana cikin kundin tsarin mulki ba wai sai an je ana wani tuhume-tuhume ko kuma ana kace nace akai ba, suna nufin cewa abi abin da kundin tsarin mulki ya faɗa saboda a samu fahimta. Kuma rashin fahimta shi yasa mutane suke gani kamar wannan dokan na shugaban kasa na 10 ai gwamnoni ba za su dinga karban ko kuma su dinga sarrafa kudaden da ya kamata su je wajen majalisa ko kuma kotuna ba. A'a, ba haka bane. Gwamnatin tarayya ita kanta tana da majalisa ai, sannan kuma majalisar tarayya ai suna kokarin su ma sake inganta kamannin majalisun su a nan birnin tarayya, amma ai gwamnatin FCT ce take yin wannan, ba wai su ƴan majalisan bane ke yi. Saboda haka ba wai za a ba su kuɗi ne kawai su dinga gine-gine su dinga, wannan aiki ne musamman na bangaren mulki wanda ya shafi zattazwa, ba na bangaren dokoki bane. Saboda haka ana kokarin su fahimta cewa a zauna a tabbatar da cewa an daddale an kididdige kowane bangare abinda zai iya yi da kuma abinda ba zai iya yi ba. Gwamnoni suna cewa mu zauna mu tattauna mu fahimci juna, sannan a ci gaba da baiwa ƴan majalisa da kuma masu shari'a cin gashin kansu, amma ba wai su tashi kawai su dinga cewa ai abinda gwamna yake yi shi za su yi, ko kuma suna iya karban kowane wata a dinga ba su wani kaso cikin kuɗin da za a baiwa gwamnatin jiha ba. Saboda haka fahimta ake nema, ba wai ana neman a ce ai shikenan su yanzu ba ruwansu da gwamnatin jiha ko kuma ba ruwansu majalisa da gwamnatin tarayya, ita kawai a bata kuɗin ta dinga yadda za ta yi, za a samu mummunar baraka a ciki.
Shi ma mai magana da yawun shugaban ƙasa Garba Shehu ya ƙara jaddada muhimmancin yin wannan doka, inda ya bayani kamar haka.
Muhimmancin wannan abu shine idan har mai shari'a sai ya ji ya nemi gwamna ya amince ya ba shi albashi, ko majalisa sai ta je wurin gwamna ta roƙe shi ya ba su kaso na kuɗi don su biya kansu albashi, to ai babu yanci a cikin wannan magana. Saboda haka don a ƙarfafa demokradiyya su samu ƴancin kansu su samu cin gashin kansu, su yi mutane aiki ba su yi gwamna aiki ba, to shi yasa aka yi wannan doka.
Shi ma mai magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat ya tofa albarkacin bakinsa akan dokar.
Doka ta 10 wanda shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu doka ce da take da amfani, doka ce da take da hangen nesa, kuma doka ce da za ta ƙarfafa demokradiyya. Domin yanda ake tafiyar da harkar mulki a ƙasar nan yana hana ainihin sashe-sashen mulki su gudanar da aikinsu yanda ya dace, domin suna dogaro ne ga wani sashe don ta taimaka musu da kuɗin da za su yi ayyuka. Saboda haka wajen yanke hukunci ko kuma wajen ƙin yadda da wani abu sai ya kasa yiwuwa.
Daya cikin jigajigan jam'iyyar APC Kanar Garus Gololo Mai Murabus ya bayyana nashi ra'ayin.
Bunda shugaban ƙasar nan yayi, na ji daɗinsa sosai, kuma ni ina son shi tun 2015 ya kamata ya wani abu ɗin nan. Saboda abun da yasa mutane dama sun ƙosa su ji, mu muke yawo da talaka mun san yadda suke ji, kuma gwamnoni da suka yunkuri cewa kada a wannan kada a ba su gashin kansu su ƴan majalisa na state da kuma masu shari'a alkalai na state ƴan majalisa kuma a ba su gashin kansu na state, wannan abun yayi daidai. Kuma ni na ƙara goyon bayansa, ya kamata sauran ma a ba na local government su ma su gashin kansu, saboda gwamnoni na wajen suke yanka kuɗi su ci kuɗi da su da iyalansu kawai suka sani ba zankwa ba.
Akan wannan dokar Abdulrahman Buba Kwacham ya ce zai bayyana ra'ayinsa ne a matsayinsa na ɗan ƙasa.
Executive order da shugaban ƙasa ya bayar muna goyon bayansa 100% because an yi aiki da ilimi da hankali anan. Na farko dai akan maganan autonomy na judiciary, haƙiƙa alƙalai za su samu ƴancin kansu, kuma ma'aikatan shari'a za su samu ƴancin kanta ba tare da wani ya tsangwame ta ko kuma wani yana tunani ya ba wa wani alƙali promotion zai iya using da wannan seat na wannan alƙali don ya biya buƙatan kansa ba, musamman gwamnoni. Na biyu, ba wa ƴan majalisu cin gashin kansu an yi daidai anan, don zai kasance gwamnoni za su shiga hankalinsu kuma za su tsaya su yi matalakawa aiki, wanda in ba su yi ba majalisa na da iko ta yi duk abun ta ga dama a kansu, kuma majalisa za ta yi aiki tsakaninta da Allah ba tare da ta ji tsoro ko shakkan wani gwamna zai iya taka mata birki a cikin harkokinta ba.
A lokacin daukan wannan rahoto, kwatsam sai ga wata sabuwa a daidai lokacin da Yabo da Fallasa ke bayyana akan wannan al'amari. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana wa gwamnoni da suka ziyarce shi a fadarsa cewa zai jinkirta aiwatar da abubuwan da dokar ta kunsa har sai gwamnoni sun kammala tuntubar da suka ce za su yi da Attorney General na kasa da kuma ministan kudi da tsare-tsare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kafin mu kawo muku shirinmu na gaba, ku shakata da wannan.
Wasanni a takaice.
abubuwan tsale-tsale da motsa jikin kasar jamhuriyar sun fara ci gaba da lalibo hanyoyi domin fara gudanar da gasar La Liga a kasar kasancewar irin matsaloli na COVID-19 da suka bujiro wa duniya gabaki daya. Wannan ne yasa masu tafiyar da harkokin tamolan a kasar ta Kamaru suka ce suna ta shirye-shirye na fadakar da masu taka leda a cikin gida na yanda za su yi su gudanar da wasanni da zarar an ba su dama. Wannan ne yasa coach Musa Abu Lukman ya yi mini tsokaci kan al'amuran kwallon kafa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Wato ana ci gaba da shirye-shirye na jiran dai wannan wasa na La Liga na kasar Kamaru. Muna ci gaba da training kuma a gaskiya bin ka'idodi kasan wannan za a tsara ma 'yan wasa. Kaga kuma a Turai mun ga cewa an tsara ma 'yan wasa za ku yi wasa ba za ku rungumi juna ba idan kun sa kwallo a raga ba za ku sanja JC ba in kun gama wasa ba za ku yi gaisuwa ba. To haka wa'annan ma namu nan za mu nuna musu su ga cewa ga yanda a shashin kasashen Turai yanda yake tafiya saboda ku kuma da zai fi karfin ku ba za ku yi kokari ku ga yanda su ma suke yi. Kuma wasan gasan da za a hada nan Kamaru mu kan gaskiya muna nan mun shirya Kamaru kan ta shirya duk abin da dai zai da ya shawara bai ya kama kara ya karya ba in Allah ya yarda. Kuma muna wannan wasan Allah ya yarda za yi shi a Kamaru kuma ba za mu ji kunya ba in Allah ya yarda ba za mu ji kunya ba insha Allah domin kun ga cewa filin daga duk an gyara muna da filin daga yanzu kuma muna da cikin wayanda za mu buga kirji a Afirka inda ya gano dai filin wasan kwallo ne kam.
Daya daga cikin masu murza tamola a Kamaru ya ce bin ka'idodin da masu horar da su din suka zayyana musu dole ne su bi.
Mu a shirye muke gwamnati ta ba mu dama mu koma teren mu soma yin wasan domin za mu bi ka'idojin duka mu za mu bi ka'idojin ba za mu rungumi juna ba ba za mu canza kaya ba duk dai abinda zai hana cutar corona a shirye muke mu yi shi kuma za mu bi ka'idojin coach din mu muna nan dai yanzu muna kiran gwamnati ya ba mu dama mu koma abin nan kawai mu soma yin wasan mu kamar da.
Masu magana suna cewa ba giringirin ba dai taimai wai kare da buzun kura. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
Kotun kundin tsarin mulkin kasar Burundi ta yanke hukunci a nada zababben shugaba Evariste Ndayishimiye a matsayin shugaban kasar biyo bayan rasuwar Pierre Nkurunziza. Hukuncin da kotun ta fitar yau Juma'a da sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka ya samu na cewar dole ne a rantsar da zababben shugaban kasar nan da nan. Nkurunziza ya rasu ne a ranar Talata yana da shekaru 55 a duniya a wani asibitin kasar Burundin inda aka shimfiɗe shi kwanaki biyu kafin ya rasu. Gwamnati ta ce bugun zuciya ne ya sanadiyar mutuwarsa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce adadin kamuwa da cutar coronavirus na karuwa a cikin gaggawa a nahiyar Afirka. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta faɗa a jiya alamun cewa ya ɗauki tsawon kwanaki 98 kafin mutum 100,000 su kamu da cutar a nahiyar Afirka, amma yanzu cikin kwanaki 19 kacal cutar ta kai 200,000. Afirka ta Kudu da take kan gaba a yawan masu dauke da cutar coronavirus a nahiyar tana samun yawan mace-mace cikin gaggawa. Wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kashedi cewa miliyoyin yara ne ke haɗarin fadawa cikin aikin kwadago sakamakon matsalan tattalin arziki da cutar COVID-19 ta haifar. Hukumomin guda biyu suna kaddamar da rahoto mai take COVID-19 da kwadagon yara a wannan lokaci mawuyaci domin tuna zagayowar ranar yaƙi da kwadagon yara a duniya. Marubuta wannan rahoto sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar wannan annobar duniya za ta maida hannun agogo baya akan nasarori da aka samu na rage yawan bautar da yara a cikin gwamman shekaru.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tusle ke cewa a huta lafiya daga nan birnin Washington DC.